أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن ذكر حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرا غودي الله ودوكو جن سركي ya bamu dama da mu ci gaba da karatun mu na alqur'ani mai sarki kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka kofar gidan mai girma hakimin damba. Yau 2 ga watan Ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda ya zama daidai da 12 ga watan 3 2024 Gregorian calendar. Jiya mun yi bayani a inda Allah madaukakin sarki ya yi mana kenan bayanin yadda jama'a za su fita ranar tashin alkiyama a gaban Allah madaukakin sarki, da kuma yadda kowa zai zama daidai har ta yadda mai rauni zai iya faɗan abin da ya dame shi directly a gaban wanda yake mai ƙarfi wanda da bai da wannan ikon. Muga kuma yadda nadama za ta kaure saboda mai rauni an umarce shi da sabon Allah madaukakin sarki ya bi da wanda ya saka shi da shi ɗin sakamakon bai yi daɗi ba. Ya dauki zargi ya dora akan wanda ya saka shin, wanda ya dauki saboda ya saka shi ko zai san dabaran da zai yi zare wato kenan ya bar shi duk da cewa dukkan su gaba ɗaya ba mai fita. Mun ga kuma hukuncin da shedan yayi kamar yadda alqur'ani ya mana bayani a ƴan wuta gaba ɗaya lokacin da suke zargin sa cewa shi ya batar da su, shi ma ya zare jikinsa ya bar wato kenan sauran mutane, sannan kuma da jan kunnin da ya kar wani ya sake cewa shi ne wata kenan ya batar da shi. Yana kama ayoyin mu na jiya suna karantar da mu kowa ya yi kokari ya fidda kansa, kar mutum ya dogara ga wani mutum ko wani kungiya ko da aqida wadda za ta iya kai shi zuwa ga abin da zai sa shi nadama wato kenan a rayuwar lahira. A'a, amfani da kokolon da Allah madaukakin sarki ya bashi don ya samu wato kenan ya tsira. Wannan ayoyi sun mana bayanin halin waɗancan mutanen da a duniya sun yi biyayya da ba ta da amfani, sai kuma Allah madaukakin sarki ya bibiyo shi da kuma waɗanda su kuma a duniyar sun yi biyayya wadda take mai amfani, inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannati. Waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki da sharɗin imani wanda shari'a ta shimfiɗa, wa amilus salihati suka yi ayyuka nagari, ba aiki nagari ba, ayyuka nagari, as-salihat, ayyuka da yawa duka wato kenan masu kyau, shine sun yi amfani bayan imanin su, sun yi amfani da kokolon su, sun tsaida kansu iyaka inda Allah madaukakin sarki ya tsaida su, ba su yadda kuma suka bada rayuwar su wani ya ja su akan abin da ba shi kenan ba, kaga kenan sun tsallake wancan matsalar. To Allah madaukakin sarki ya yi alkawari zai shigar da su jannatin aljanna masu yawa. Jannatin jam'i ne na aljanna, wato aljanna masu yawa, kenan aljanna suna da yawa Allah madaukakin sarki ya tanade su ta yanda kusan kowane mutum daya da ya shiga aljanna al aqalli zai samu wato kenan aljanna guda daya zai samu gida daya wani da yake mai lushi nasa ne na kansa sati da ya gabata mun karanta hadisi a nan gurin a karatunmu na yamma Allah madaukakin sarki zai ce ma wanda ya shiga aljanna karshe wanda dan karshen da zai shiga cikin aljanna mai yar kankanin gida mai kuntataccen fuloti za ta tabe shi duniyan nan ta maka ai ga tsayin gidanka yace wa ubangiji Allah madaukakin sarki ni bawanka ne dai bai kamata kana mun abinda ba abin nan ba na san ba samu zan yi wace a ta maka to in an ninka maka fa yace ha bai da wani zai yi wace to an ninka maka ita sau goma kaga fadin gidansa kenan sau goma kasa aljanna suna da yawa wannan kenan bayan wannan akwai abin da ake kira at-tawaruf cin gado idan wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne bayan gidansa na aljanna sai ya gaji gidan wancin dan wuta bayan tasa aljanna kadara ce shine last na yan aljanna gidan aljanna su kaga dunin nan sau goma sannan kuma da last din ya shiga wuta ko shi ma a ce aljanna su ta yi gidan nan ta duniyar nan sau goma in ya haɗa duniyar nan sau nawa kenan sau ashirin gidan wanda yake mafi karanci yan aljanna kenan akwai abin da ake kira tawaro kuma ba san abin da Allah madaukakin sarki zai gada ba saboda ga alama waɗanda za su shiga aljanna su ne yan kadan waɗanda za su shiga wuta su ne wato kenan masu yawa don haka bonus din yana iya za ka iya samun bayan gidanka za ka iya samun gidan kafirai kamar biyu ko uku wanda su sun tafi wuta saboda ga abun banza ne ba abin da amma ba a baka ba za a yi da shi duk abin da yake ciki to kaga su waɗannan Allah madaukakin sarki ya shigar da su aljanna kaga kenan can baya da yake cewa inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi muku alkawari alkawari na gaskiya to yanzu ya cika ya dan kuma da mutanen sa suka gansu a cikin wuta yace wa'adtukum fa akhlaftukum na muku alkawari na saba nace ba matsala kuma shiga matsala to za ga yanda Allah madaukakin sarki zai musu ita wannan aljanna daga cikin sifofinta shine tajrimin tati al anhar akwai koramu suna ta ina ce nahar koram a dabi an ce dan adam yana son guri mali imci to haka ja'alhin asalin karmal janna daga lambu take haraka aljannar lambu ce kaman gona gidan gona ne a cikin gidan gonan akwai gidajenka akwai ɗakuna akwai ruwa akwai komai da komai ga koguna ga bishiyoyi ga tsuntsaye ga kifaye ga dabbobin daji duka wani ɗan adam yana sha'awa ya gansu ta tare da su saboda haka Allah ya ce akwai koguna suna gudana a ƙarƙashin ta za ka je ka kalle yadda suke gudu ka ga ruwan ciki ka shiga kai wanka da sauransu min tati hal anhar ko yau kuma ma ba irin kogunan duniya ba bai da kogunan duniya ba don a nan duniya an kaga kogi ruwa ne kawai a can akwai kogi na madara akwai kogi na nono akwai kogi na zuma akwai kogi na giya bayan kogi wato kenan na ruwa duk Allah madaukakin sarki ya tada da su sannan sai ya ce khalidi na fiya za su dawoma a cikinta sabanin gidan duniya duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya yi wa mutum a duniyan nan ko musulmi ko ba musulmi ba na ni'ima to ɗayan biyu ne halin duniya wa mafiya jami'an siwa zillin ya zulu ma'an nahari duniyar gaba ɗaya abin da ke cikinta kamar inuwa ne da safe in kaga inuwa ta yi yamma da zaran azahar ta yi sai ga inuwa ta yi gaba ta gushe inda kake zaune sai koma rana saboda haka dukiyar duniya mulkin duniya jin daɗin duniya ɗaya biyu ne ko dai ya ƙare ya barka ko ka ƙare ka bar shi dole zai amma can Allah madaukakin sarki ya ce khalidina fiha za su dawama a cikin da in an ce al-khulud shine abin da wato kenan ake kira everlasting abin da babu tunanin da za a ce wai ya riga ya kare don haka ma don a ba su garanti Allah madaukakin sarki in an gama komai da komai kowa ya shiga aljanna babu kowa ya shiga wuta wanda a cikin wasu shiga wutar kenan babu wani dan wuta da zai sake fitowa daga wuta ya dawo aljanna in an gama an yi abin da ake kira al-hukmul nihai an yi stamping final judgment Allah madaukakin sarki zai tara duk 'yan aljanna zai tara su yan aljana na cika muku algaro ya Allah madaukakin sarki ka cika mana an kara muku wani abu sai to me zaka kara mana kuma ka zalar da mu daga shiga wuta ka zafa cikin aljana ka ba mu komai da komai menene ku me nake Allah madaukakin sarki yace ce na ba ku yarda ta bazan sake fushi da ku kuma har abada don haka wannan dadin sa wai zo mu ci tuwo ko har ya fito wanda ji yawa mutai na tsirin jin yunwa ya rasu inda zai saka idan sa yayi jajawa ya urjanja yace masa malam zo mu ci tuwo dadin da zai ji har ya fi lokacin da yazo zai ci cin tuwo saboda a lokacin da kace zo mu ci tuwo ai kaga matsalar sa ta wannan gefen ta riga ta kau to haka ne Allah madaukakin sarki ya ce da haka za a kira ya ahlul janna kuludin bil maut wa ya ahlul nar kuludin bil maut saboda haka da Allah madaukakin sarki zai san sanna ko wannan guri khalidina fiha za su zauna a cikin ta bi izni rabbih ka da kenan babu dan kusa a cikin aljanna babu dan smoga babu yanda za a kai smoga ne kanka yanzu za ka iya shiga America ba tare da sani ba of course yana iya yiwuwa duk da security duk sana ana iya outsmarting security din a shiga cikin kasar za ka iya shiga kasar Saudi Arabia kai outsmarting security agencies musu kowace kasa ana yi za ka iya abin da duk wani ba abin nan ba tactics ne kawai da plan da kuma time yake bukata amma a aljanna babu wanda isai shiga sarko duwa da kuma shi ya shiga cikin su bi iznin rabbihim da iznin ubangijin su wato kenan dan haka in sun shiga tahiyatun fiha salam tahiyatun fiha salam simbol din su kullun shine zaman lafiya yawa duwa da ya gamu da wani assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu kuma yana nufin wato kenan asalin kwanciyar hankali peace babu sauran abinda zai sake tada musu hankali a rayuwa babu hawan jini babu zazzabi babu ko menene da ka sani da rikici an riga an gama wannan to haka da ma wanda bai shiga aljanna ba karshen hasara kenan shi yasa magabatan mu suke iya bata lokacin su da rayuwar su gaba daya dan neman aljanna suka kuma iya hakuri da duniyar gaba ɗayanta da daukakar ta dan neman aljanna saboda sanin muhimmancin ta hausawa suka ce inda aka san mutuncin goro ana ake neman masa gani sura ka so sun san mutuncin goro don haka yanzu suke goro neman masa goro inda ba san mutuncin sa ba sai abin shi a fili ba shi wani lokaci sai yan kwani sai yan kwani don haka gaiso su a ciki shine take dauke da stamping na wato kenan zaman lafiya babu abin da zai sake wata kira daga musu hankali to mu jama'a
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ نَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
هكذا على رمنا الله مرحبا كنت ذلك ألم ترى كيف صلى الله عليه وسلم بكغني بني كيف ضرب الله مثلا تايا الله مرحبا كنت ذلك يكي بغى مثالي ويكي سبع مثالي daga jance alam tara ai arruya da ido ake yin sa haka ne amma mabiyawa a cikin alqurani in ka jance alam tara ma'anar sa shine alam ta alam baka sani bane baka da sani ne yaqini yanda Allah ba da kwakin sarki yake buga misalai kenan yanzu daga cikin sifofin ubangiji shine mai buga misali Allah bada kwakin sarki yana buga misali shi kuma misali amfaninsa shine wato kenan a fitar ka daga abin da baka sani ba ta hanyar amfani da abin da ka sani yanzu misali ana so a yi bayanin wani mutum baka san shi ba baka ma san labarinsa sai ce abokin ka wannan nan eh to kaman su daya to zuka samu sura da ilimi dangane da wannan mutum ba za ka kai shi nesa da wannan ba kada an buga maka misali yawa in aka ce baka Aliyu kaman zaki yake yanzu ka san halittar su ba ɗaya bane amma za ka fahimci cewa Ali jarumi ne saboda jarumtakarsa don haka yanzu an fitar da kai daga wani yanayi an sa ka a cikin wani yanayi ta hanyar amfani da abin da ka gani da idon ka san shi saboda Allah madaukakin sarki yana buga misali da abubuwa da ake kira su hissiyat dan adam ya fi fahimta abin da zai iya gani ko zai ji ko zai fahimce shi dan haka Allah madaukakin sarki yake buga misali yanzu kenan annan Allah madaukakin sarki ya buga misali ko yau kuma Allah madaukakin sarki in ya tashi buga misali yana buga misali da duk abin da mutan za su iya fahimta ne Allah madaukakin sarki yayi bayani innal ladina tad'una min dunillahi lam yakhluqu zubaban walaw yatamawlaw ko mutanen makka da mushrikan da suke tare da su abinda kuke bautawa ko gaban Allah nan ko guda ba za su iya halitta ba sai ta a wannan qur'ani ne yanzu a ce Allah yana magana kan guda ta a to ai ku sani ba inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah baya jin shakka ya saba kowane irin misali masalan ma ko ma wani irin misali ne bawdatun fa ba fa tun daga kan sauro har zuwa sace a sauro kuma Allah ya misali da gizo ko kuma ita gizan kan da ya rada da haka sai musu misali da sauro saboda yazo akwai abin da sai Allah yake sauro misali da shi shine akwai ilimi da yake tare da sauro din su a wancan lokacin ba su fahimce shi ba kaga yanzu ka dauki sauro na farko yana gani a diyan da yake nana ido don haka shi yasa da ya ake kama shi kaifin idon sa ya kai kaifin idon dan adam yanzu zai tsere sannan yana da baki yakan ci ya sha kenan yanzu tunda zai ci ya sha yana da wato kenan digestive system a cikin sa zai ci ya sha ya kasayar a dan wannan dan abun Allah ya tsara wannan abu kuma yana numfashi dan haka akwai respiratory system a jikin sa yanda zai shaka da yanda zai fitar da sauransu yana da hannu yana da kafa yana da kusan abubuwa da yawa wanda dan adam yake da shi kuma yana rashin lafiya kuma yana rayuwa kuma yana mutuwa da jin sauransu amma waye zai ya taba nazari ya bincika duk irin waɗannan regulatory system din na jikin sa kaca kaca da sun nervous system sai duk da jikin sa nan Allah ya tsara shi waye zai yana da shi wannan don haka Allah wanda kike sai yake buga musu misali wato kenan da su fahimta anan kai sai Allah ya buga muku misali zai ce baka ganin kaifa daraba Allahu mathalan ta yanda Allah madaukakin sarki ya saba misali da kalimatan tayyibatan kalma wadda take mai dadi ita kalma mai dadin nan sai Allah ya kwatanta ta yace ka shajaratin tayyibatin kaman bishiya ce wadda take kyakkyawa Allah ya buga misali kyakkyawar kalma kalma ka ina ka santa a baki ko ba haka ba a baki akwai kalma wadda take mai kyau sai Allah madaukakin sarki ya buga misalin ta da wato kiran bishiya wadda take mai kyau kalma mai kyau din nan malamai sun yi maganganu da yawa akan da wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza amma ba filin jaya shine kalma mai kyau ita ce kalmar la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah wasu malamai suka ce a mu'mini ake nufi mu'mini shine kalma wadda take mai kyau din ko kuma kalmar la ilaha illallah wadda take fita a jikin mu'mini ita ce wato kiran kalma mai kyau wanda yake an buga ta da misalin bishiya wadda take mai kyau don haka an buga ta da misali wasu malamai suka ce abin da ake nufi da bishiya mai kyau shine bishiyar dabino ita ce wato kiran mafi yawan tafsirai za ka ga tafi ta shajaratin tayyiba ita ce wato kiran bishiyar dabino wasu suka ce rumman wasu suka ce abin nan tofa da dai sauran irinsu Allah madaukakin sarki ya buga misalin kalma kyakkyawa daidai take da bishiya kyakkyawa mun bayyana wannan ita wannan bishiya kyakkyawa asluha sabitun tushenta tabbatacce ne a ban kasa don haka da suka yi nazari sai suka ce dabino ne an karfafa wannan magana da wasu daga cikin hadisai ko kuma maganganun athar na magabata musamman irin su Abdullahi ibn Abbas can ai dabino ne saboda shine yake kama da mutum saboda shine zaka samu wato kenan tushen sa wato kenan ya tafaffe ne wa farha fi samai rassar ta kuma yana wato kenan sama to ala ayi hali kalmar da take fitowa a bakin dan adam ita ce kalmar babbar kalma ita ce kalmar la ilaha illallah asluha sabitun a cikin zuciyar mu'mini idan mu'mini ya furta kalmar la ilaha illallah to zaka samu tabbatar da je ta ishe shi da ta kafa wato kenan tushen ta cikin zuciyar mu'mini wa faru'a fi sama'i rassar ta suna sama shi da tukin ayyuka na alkhairi da yake ibadunsa da suke tashi sama haka wasu daga cikin malamai wa tukin suka fassara shi kamar yadda dabino tushensa yake kasa ƴaƴansa wa tukin suna sama mun bayyana wannan yawa afarwa hafi samai sai dai wasu malamin sun tafi akan cewa shajaratul tayyiba babu wata shajara a duniyar nan wanda ba tayyiba ba mun bai tana duk wani tsuro da zai fito Allah madaukakin sarki bai halicci wani tsuro da zai fito wanda yake ba tsuro mai kyau bane mun bai tana saboda kowace bisha tayyiba ce bincike na zamani yana kokari ya tabbatar da wannan sai duk duniyar nan babu tsuro da zai tsuro a ban kasa face tayyib ne saboda in ka lura ai suna Allah ya ce asluha sabitun wa faruha fis sama asluha sabitun saboda tana kafa a kasa tana amfani da ruwa haka ne shi yasa za ka ga tsuro ya fito inda ruwa a sama amma kuma sai ce faruha fis sama rasanta yana sama da yawa daga cikin mutane sun tafi akan cewa ruwa shine kusan 100% na abincin da tsuro suke ci da a'a bincike na kokari ya tabbatar da cewa only 5% ne na abin da saiwa take bawa bishiya ko tsuro ko ciyawa na abinci sauran a sama take samun sa saboda takan amfani da rana da iskar da ake abinan da abubuwa da suke cikin iska wajen wato kenan abin da shafi photosynthesis fertilization pollination da sauran irin waɗannan abubuwan da green coloring matters a wajen wato kenan kowane tsiro yana da daddare yana absorbing carbon dioxide da mu muke shaka ya kuma da rana ya fitar da oxygen carbon dioxide da muke fitarwa ya kuma producing din oxygen din da rana ke da daddare ya ɗebe kamar da azzar ya shanye da rana kuma zai fitar da wato kenan oxygen din da kowa ya fiye kowane tsuro yana yin wannan ta haka ne za ka ga wato kenan kaga yanzu kamar da azzar a cikin ƙasa take ko kuma a isra take mafi yawa a sama take ko yawa saboda haka za ka ga suka ce in kana so ka tabbatar da wannan cewa 95% na abin da bishiya take samu take amfani da shi a sama yake shi da ka samu bishiya ka ba ta ruwa da taki kuma ka rike saman ta ya zama babu haske na rana ka gani in za ta yi ka yi ne ta kwata-kwata ganyen ta ya zama ba haske babu kuma kamar da zan da za ta same shi gani lalacewa za ta yi amma kuma ga ruwa a ƙasa don haka shi yasa kowace bishiya tana taimaka ma dan adam wajen ya samu oxygen din da zai abinna da kenan yanzu a cece shajara wadda take ba tsayi ba ba mun bayyana wannan to saboda haka sai suka ce kenan kowace bishiya ce tayyiba kuma kowace bishiya sai ka samu wani amfani tattare da ita ko na zahiri wanda zaka cira ka ci ko kuma wanda zaka shaka ka ji kanshi ko wanda za a yi magani da ita ko kuma wanda za a yi wani abu na rayuwar dan adam wato gidan tattare da ita to mu jama'a tuti kullu ha
tuti kullu ha kullahin bi izni rabbiha wa yadribu llahu lamsala lin nasi la'allahum yatadhakkarun
ita wannan kalima mai kyau da Allah madaukakin sarki da ya kwatanta ta da bishiya wadda take mai kyau wanda asalinta yana ƙasa rassar ta kuma yana sama tuti ukulaha kullahini tana bada ukul ɗinta kowane lokaci kowane lokaci in an ce ukul da yawa daga cikin malamai suna fassara shi da abinci don haka ma shi yasa fassarar kalimatin dan shajaratin tayyiba ya fi karkata zuwa ga dabino saboda dabino akan cira a ci akan cira dabino a ci da haka wasu kuma suka fassara shi da tufa saboda shi ma akan cira a ci wasu kuma suka ce ukulaha ana ba lalle ne ya takaita akan abin da za a ci ba duk abin da za a yi amfani da shi a jikin bishiya icen da zaka hura maganin da za a sassaka dabbobi abin da za a ba su ci da dai sauran irin wa'annan saboda garina da take gaban wannan shine kullahin kowane lokaci in an ce hini me ake nufi kowane lokaci ko kuma lokaci hala ta alal insani hini min al-dahari to hini min al-dahari ya shake nufi sai kana nawa ne hini min al-dahari har ata alal insani hini min al-dahari wani lokaci ne awa nawa ne daga wani lokaci zuwa wani lokaci kowa bai ta minar kiwa okay wala kun fiha jimalun jamalun hina turihuna wa hina tusrihun wanne ne hin din da ake nufi a nan gurin da safiya da barice ke don ko ai kaga kamar lokacin lokaci ne ko yace wa mata'un ilahin zuwa wani lokaci ne hin din nan kaga wata hin min ad-dahr tun kafin dan adam ya zo duniyan nan duk wancan lokacin hin min ad-dahr ne sannan yace wa sai yace wa mata'un ilahin hin din zuwa wani lokaci ne zuwa mutuwansa ko kuma zuwa ƙarshen rayuwa hatta al-lahira da sauransu to in an ce tuti ukulaka kunna hin tana bada sakamakon alherinta amfaninta abincinta kowane lokaci suka ce to bai takaita akan abincin da ake ci ba domin in ka dauki hinin anan kowane lokaci bishir dabino tabbas akwai mai ƴaƴa da sau biyu a shekara amma akwai lokacin da take season haka ne akwai lokacin da take season amma duk ganyen nan na duniyan nan babu lokacin da ba sa amfani haka Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara saboda ai lokaci da in ka lura ana farawa da yanzu misali dauka rana yau daga yaushe lokacin yau ta fara mukaddara ce daga sha biyu na daren jiya ko wadda minti da ya dora yau ta fara haka ne da dai lokacin da muke wannan lokacin da ta fara ai wani guri su kuma sha biyun bai musu ba wani gurin kuma sha biyun su ya wuce don haka Allah yake cewa kullu yawmin huwa fi sha'ani ko kowane lokacin Allah madaukakin sarki yana cikin sha'ani babu lokacin da ba sha biyu rana ne a duniyan nan babu lokacin da ba sha biyu dare bane a duniyan nan babu lokacin da ba karfe hudu ne rana bane babu lokacin da ba karfe hudu ne na dare bane babu lokacin da ba karfe daya bane babu lokacin da ba haka abin yake juya a daidai lokacin da ku kuke na ku sun gama nasu dan lokacin da ku fara nasu sun dindini sun tafi haka ne kuma Allah yace tuti kullu hakullahi ne don haka ke dan kamar ya shafi duka bishiyoyi da suke duniyan nan don kowace a kowane lokaci tana bada amfani babu lokacin da za a ce yau babu bishiya babu lokacin da kuma a ce amfanin da yake bishiya ya kare wallahi ta'ala a'ala mun bai jona amma duk wanda tana yi ne bi iznin rabbiha da iznin ubangijinta Allah barkatin sarki ya sa musu amfani daban-daban ya sa musu wato kenan wanda wata bishiya inuwa ce ake amfani da ita wata bishiya magani ne ake amfani da ita wata bishiya ishan da ake kona wata bishiya abincinta ake ci wani bishiyan kaishi ake shaka wato kenan a jikinta wanda turan decoration ne kawai an shura ka don a zo a gani duka Allah madaukakin sarki ya tsara wannan amma duk da izinin ubangiji wanda rabbul amsala Allah yana saba wa mutane misalai kenan yanzu kalima dayyiba da muke magana kalimar la ilaha illallah babu lokaci Allah yake koda misali ta babu lokacin da a duniyan nan ba a buga misali ba a karanta la ilaha illallah babu dare babu rana to haka aikin ta da ladan da albarkar ta babu lokacin da baya tashi sama zuwa ga ubangiji madaukakin sarki dan haka Allah madaukakin sarki yake buga misali ga mutane lallahu yatazakkaruna ko wata ke rusa da ita gelle to
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من كرير
الله مرحبا كذلك ومثل كلمة خبيثة مثال مونير كلمة كما ونمو مونير كلمة إذا ما أقول من المنون يوى كنت ما دي عمد أكا فكر كتا أكتا شيني شركة إذا كنت كلمة دا تبقوة شموني كلمة شركة kalmar kafirci ita tafi kowace muni to ita an kwatanta ta ka shajaratin kabisin kamar mummuniyar wato kenan bishiya ce. To yanzu a cikin bayanin da muka yi a baya mun ce da yawa daga cikin malamai sun fassara kalimatun tayyiba da dabino. Bincike yana kokari ya nuna mana cewa kowace bishiya ma shajaratin tayyiba ne. Idan har haka ne a wannan bincike na baya, to ina za mu samu kuma shajaratin kabisatin, tunda babu shajaratin ba dawa da ba kabisa ba. Don haka Abdullahi bin Abbas, Allah madaukaki sake da shaida daga cikin da suka tafi cewa kalimatun tayyiba dabino ne. Amma daga baya shi da kansa yana daga cikin mutanen da suke cewa babu bishiya da kunsurin da bai da amfani a duniya, don haka babu shajaratin kabisa a duniya. Wasu malamai suka ce a tunda Allah ya ambata ya ce sun kalimatun kabisatin, dole akwai kalimatun kabisa, to amma ta ina za mu fito da kalimatun kabisa. Don haka wasu malamai suke ce kalimatun kabisa din nan mafi yawan tafsirai sun tafi akan cewa guna ce, hanzala, saboda ita ce ujtustad min fawqil ardh, tushenta a sama sama yake, da ka sa kafa ka shi kai zaka shabe ta, zaka iya tumbuke ta, zaka iya tumbuke ta, ujtustad min fawqil ardh. Don haka ita ce. To amma yanzu kamar wannan magana da muka yi cewa babu bishiyar da ba ta da amfani, idan muka dauki guna wanda ita aka fi yawan fassara wannan kalma da ita kalimatul kabifa, suka ce saboda tana da daci, saboda tana sama da ƙasa, bacinta ake ba mai wada abu. Yanzu mutanen wajen Hadejan nan da wajen katabu dinnan, yanzu har ma ya fara shiga damban mutanen da bai da yawa daga cikin su sa su koyi cewa guna ba shajar ta kabisa bane. Ita ba shajar ta bane yau da wake sai da buhun guna. Ita ce ai guna kan guna ce, ko kala nawa ne ai guna ce, ai asna baya fitar da wuta a cikin jinsi, a gare jinsin gero kala nawa ne, akwai gero wanda kan kawai in ka yanke ya kusa kawa kirjinka sun nufi ne shi ba, akwai kuma dan gajere wanda bai fi iya karan ba, duk gero ne. A yau ana sai da buhu gero a damban ɗin, ana sai da shi 50,000 ko sama da haka. To yanzu kusan kamar muna kokari mu fara baya, musamman mutawallin Sha'arawi a cikin Al-Kawatir ya ce babu bishiyar da take kabisa, in mun cire guna to wata bishiya za mu saka a madadinta, kusan kowace bishiya a bai da to ina za mu samu bishiyar da wata kenan kabisa. To sai dai mu bata a kan kalimatun kabisatin din nan, wato kenan kafirci din ne kawai, Allahu ta'ala a'lam. Mun gane wannan yau kuma masalan kalimatun kabisatin ustad min fakir ardi, saboda kalma kabisa kalmar kafirci ne, ba ta da wato kenan asali a ƙasa. Kalmar la ilaha illallah asaluha sabitun wa far'uha fis sama, amma wannan ita kalmar kafirci ba ta da asali, don haka ba ta da albarka a samanta, babu abin da za a ce yau ga albarkar kafirci, ba shi da shida. Amma musulunci da imani da kalmar la ilaha illallah albarkarsa ya kan bi mutum har gidan duniya, ya bi zuriyarsa, ya bi mutum har gidan lahira, ya kai shi wato kenan har gidan aljanna. Mun bayyana wannan malahamin qarar, ita waccan kalma ta kafirci da kalmar shirka, wato kenan ba ta da tabbas, ba ta da abin da zai tabbatar da ita, wato kenan a makasa. Wallahu a'lam. Tamimi
yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin.
Allah madaukaki
zai ce Allahu ma yasha.
Allah madaukakin sarki ce yusabbitu Allahu alladhina amanu, Allah madaukakin sarki yana tabbatar da masu imani, yana tabbatar da masu imani. Idan mun yi magana sabat, kalma ta tabbata, Allah yana tabbatar da masu imani. Kuma wannan yana jiyar da mu cewa saboda power da shedan yake da shi, yana batar da mutane, yana halakar da mutane, amma mutanen da suke imani suna tare da Allah yana tabbatar da su. Kenan kamar yana nuna cewa mumini zai yi kuskure, mumini zai iya sako, amma Allah madaukakin sarki ya gina kamo hannunsa ya tabbatar da shi akan hanyar daidai. Me yasa haka? Saboda yakinin sa da Allah da kuma yaddarsa da Allah madaukakin sarki. Ya yadda da kalmar la ilaha illallah yana da yakini akan ta. To haka yasa aka ce wai Balarabe yace taju'ul hurra wala ta'kul min sadiha. Ya wanda take cikakkiyar ya za ta iya jin yunwa amma ba za ta kama nonon ta yanka ta ci ba. Yau musulmi zai iya wani kuskure amma ba za ka ganshi a gidan shirkawa, kuma lokacin da ya kuskure Allah madaukakin sarki yana tare da shi, zai sa ya dawo ya tuba ya yi nadama. Innal ladina takawa idza masahum ta'ifun min ash-shayatin tazakkaru. To sun san kuskure za ka ga sun tunce ba mai kamata mai daina su da kansu, fa idza hum mufsirun sai su ga sun dawo cikin basirar su. Don haka Allah madaukakin sarki ne yake taimaka musu. Walladina tadza da hum huda wa tahum takawa. Tunda suna kan shari'a Allah madaukakin sarki zai cigaba da kara musu shari'a. Tunda suna son gaskiya Allah zai taimaka musu akan gaskiyar. Tunda suna kokarin addini Allah madaukakin sarki zai kokarin zai taimaka musu wajen wannan kokarin ya tabbatar da su akan hanya wadda take madaidaiciya. Don haka ashe Allah ne yake tabbatar da mutum ya zama wata kenan bai kada. Saboda ai akwai abin da ake kira al'awarik, abubuwa da yawa za su iya bujirowa a nan da nan. Talauci zai iya zuwa ya sa mutum mumini ya yi abin da ba daidai ba, amma Allah madaukakin sarki sai ya kare shi daga talaucinsa sai ga bai faɗa cikin wannan abin ba. Dukiya za ta iya sa mutum ya faɗa cikin abin da ba daidai ba, amma mumini suka ga Allah madaukakin ya kare shi bai faɗa cikin wannan abin ba. Barazana za ta iya sa abubuwa da yawa ana kira rashin lafiya duk zai iya sawa, walakanci zai iya sawa, zubar da mutunci a ce ko kai kaza ko bi maka kaza, duka suna tafi ana kira su al'awarik. Amma mumini Allah madaukakin sarki yakan tabbatar da shi taju'ul hurra wala ta'kul min sadiha. Duk da walakanci zai shiga, duk da wata menene dalilin da yasa kake ga ake kiran wasu mutane a ce su ga kafirci amma sai dai a kashe su ba za su iya bari musuluncin nan ba? Daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani da sada aka taba kama aka san kiristoci, wani shugaban kiristoci aka kawo masa su musulmi da aka sa su a cikin fakko, aka trafin din su, aka trikin din su, aka kama su da aka kawo gudun wannan sarkin kiristoci. Sai aka ce masa ɗaya daga cikin su sahabin Muhammadu ne, yace a nuna mishi, aka ware shi yace zo yanzu abin da nake so da kai. Yasa aka kira ɗaya daga cikin musulmi aka yi sassare shi, yace a kira yace kai abin da nake so da kai zan iya kyale ka, amma abin da nake so da kai shine ka fita a cikin addinin musulunci. Ka yace kai kuma kirista ce ba zai yiwu ba. Yasa kuma aka samu katin tukwane aka cika su da man gyada aka sa wuta sai da ya zabarbaka. Yasa aka kira wasu ya kama musulmi ɗaya a cikin tabi'ai ya tsunduma shi a ciki yace musu wannan sahabin abin da nake so da kai ko ka zama kirista ko kuma abin da faru da wannan zai faru. Ka yace bismillah, wallahi yace bismillah, yayi duk abin da zai yi ya gagara. Hakan nan dai bar wannan sahabi da imaninsa. Menene dalilin sa? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fi hayatihi. Allah ba duka sai shi ya tabbatar da shi. Don haka ba yin tsabani. Me yasa kaje idan malamai suna addu'a sun ce Allah muna roƙonka as-sabat. Allah muna roƙonka tabbatar da duga gidin mu. Wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Sai haka jama'a mu neman Allah madaukakin sarki ba mu tabbata akan kalmar la ilaha illallah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti. Yana tabbatar da su da magana wadda take tabbatar shi wadda za ta tabbatar da su a gidan duniya akan kalma, wadda kuma za ta tabbatar su ranar lahira su tsallake su radi har su shiga wato gidan aljanna. Ta haka sai ce bismil hayati dunya wa kul akhirati, a rayuwar duniya da a rayuwar lahira. Dan duk wanda ya tsallake wannan tarko a duniya ranar lahira ma ya tsallake wato gidan an riga an gama. Dan haka Allah zai tabbatar da su a gidan duniya, ba za ka gansu a gurin barna ba, ba za ka gansu a gurin fa'inci ba, ba za ka gansu ko da ya shiga cikin talauci, talaucinsa ba zai sa ya je aikin da ba daidai ba, ko da ya haɗu da rashin lafiya, rashin lafiyarsa ba zai sa abu koda hada da barazana a rayuwarsa za a kashe shi ko za a walakanta shi ko za a tona masa silili duk wannan ba zai sa ya kauce gaba da hanyar da ta dace ba mun bayyana wannan yau dan har Allah ya kiyaye shi tun a gidan duniya kenan ba fil akhirah ta ka kuma gidan lahira kuma nan kuma Allah ba da ku sarki zai ci gaba da wata kenan aibin kare shi wa idallallahu zalimin kuma Allah ba da kuke sarki yana tabbakar da azzalimi yana tabbakar da azzalimi amma me sace yana tabbakar da azzalimi wannan kamar mushakala ne ma'anar sa shine Allah madaukakin sarki yana barin kafirai a cikin batun su su je su bata ba tare da ya kama hannunsu ba tunda shi suka zaba ba wai aslan Allah madaukakin zai ce kuna batar da ku ba to wanda yake wa makarullah sun yi makirci Allah makirci amma Allah baya yin makirci ai ma'ana sun yi makirci Allah madaukakin sarki ya sakamta musu sakamakon makircin su haka ake kiransa al-mushakala an yi musu magana da harshen da to wadakila idan kalma ta zuta sai a kawo ta kalma da take madadinta wanda za ta fita layi tare da ita wanda shi ake kiransa al-mushakala akwai irin wannan a cikin alqur'ani wayamkuruna wayamkurullahu da dai sauransu don haka yadullillahu zalimina Allah zai bar wato gidan azzalimi a cikin batun su zai ta tafiya dan ya kama su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yubli lil zalim hatta idza aqadahu lam yuflihu Allah yana barin azzalimi ya ci gaba ya jinkirta masa ya lula shi ya ta tafiya ta tafiya ta tafiya akan zaluncin sa saboda mai zaluncin ya zaba wa kansa akwai ayat da Allah bada kuke kita walau ruddu la'adu koda an je gidan lahira an yi hukunci an ce wanda su tafi wuta saboda aikinsu za su yi ubangiji Allah ka mai da mu duniya na amal gairar da zikuna na amal za mu sake sabon aiki ba irin wanda muka yi ba Allah ce karya suke wallahi walau rudu da aru in an dawo da su duniyar ma za su koma kan wancan saboda mai ɗabi'atul amr su sun fifita kafirci sun fifita ƙarya sun fifita rashin gaskiya sun fifita ha'inci sun fifita abinda shari'a wato kenan ta hana akan abinda shari'a wato kenan ta daidaitar da shi dan haka shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya bar su wato kenan a cikin batansa saboda aka ga cewa yadullahu zalimina azzalimi kuma shine wanda ya zalunci kansa ta hanyar kin bin gaskiya ta hanyar kin bin Allah madaukakin sarki ta hanyar kin bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin umurce umurce sa da hanansa wa yaqulullahu ma yasha Allah madaukakin sarki kuma yana aikata duk abin da ya ga dama saboda babu wanda Allahu ya hukumu lamu aqibali hukumihi Allah shi yake hukunci bayan hukuncin Allah ba wani hukuncin da za a zo ai bayan hukuncin Allah madaukakin sarki babu wata kotun koli da za a dauki hukuncin da Allah madaukakin sarki ya kai yayi akai sannan a sake warware wannan hukuncin da Allah ya sake abin inda Allah ya zama al-hukumun nihai final judgment babu sauran wata kidan abin da ya rage don haka shi Allah yanda ya ga dama yake aikatawa ba ma ta sha'una illa ay insha Allah duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya barka kai to mashiyar Allah ce ta barka iradar Allah madaukakin sarki ta baraka akan wannan saboda haka amma ba wai ta fi karfi ba Allah madaukakin sarki shi yake aikata abin da yake dama don mu je mana
alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran نعمة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار
الله أعلم كذا كذا ألم ترى باك غنيني أي باك سني باك مؤمني ميسرانا كراتو باك دم سنيا ila alladhina badalu ni'matallahi kufran zuwa ga wanda suka canja ni'imar Allah da kafirci ga ni'ima Allah madaukakin sarki ya musu sai suka ce ba ita suke so ba kafirci suke so sai suka canja wannan ni'imar sai ta koma kafirci baka ga wayannan mutanen ba ko kuma baka da labari akan su baka san da wayannan mutanen ba wayansu mutane ne Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima amma ni'imar sai suka ga wato kenan bata musu ba yanzu abin da suke so kafirci sai suka tura ni'imar suka dauki wannan wato kenan kafirci ne baka ga wayannan mutanen ba ya kamata a ce ka san ka ga su wannan aya malamai suka ce asbabun nuzul dinta suna da yawa wasu suka ce ta sauka akan wato kenan mutanen Makka ne, domin Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima, ya tayar musu da manzo a cikin su. Ko Allah madaukakin sarki ya lalakar mai ne manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan, Allah madaukakin sarki ya musu baiwa ya ta da manzo a cikin su. Haka ne, amma sai suka kibe wannan mazo suka zabi wato gidan kafirci, da haka yanzu sun canja ni'imar da Allah madaukakin sarki musu zuwa ga kafirci. Suka ce a kanta ne, wasu suka ce a'a, saukar wannan ayar akan wanda suka je yakin Badar ne, saboda abinda ya biyo bayan ayar shine wa ahlu qawmin daral bahar, sun saukar da mutanen su a gidan halaka. Kuma in can din ma da suka hana a musulunta, duk wanda bai musulunta ba ya mutu akan wannan kafirci ka, ai ai sun sashi a gidan halaka. Ko suna bi suna kamfen kar mutane su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya mutu akan wannan, a'a a hannuhu daral bahar. Amma wasu suka ce a'a, da mutanen da suka je yakin Badar ne, da aka je yakin Badar an kashe sanadidin Quraysh masu yawan gaske sama da mutum 70, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa zuba su a cikin rijiya, haka ne a lokacin suna gawa. Don haka yanzu ɗannan mutanen an saukar da su daral bahar, gidan halaka, bayan ni'imar da Allah ya musu. Saboda haka wasu suka ce wannan shine wato kenan dalilin saukar wannan aya ɗin. Wasu suka ce a'a, ta sauka ne akan nasara, wasu daga cikin nasara, wato kenan wanda suka mutanen mutum da ake kira Jablata bin al-Ayham, wani babban basarake ne a cikin kiristoci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wasiƙa ga musulunta, sai ya ce ya musulunta, ya musulunta, ya shiga musulunci, ya zo ya baya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babin da faru shine zamanin sayyidina Umar, sai ya zo shi Madina da wato kenan tawagar jama'a, an yi musu ado kaya na fitar mamaki na sarauta da kayan fada da komai da kuma yazo zauna Madina, ta yadda duk ƙauye da birni taɗin su ake yi, ya yi shiga ta ban mamaki. Haka suka zauna a Madina har lokacin aikin hajji, suka tafi aikin hajji. A cikin ana aikin hajji, sai wani talaka sai ya taka masa abinan dinsa, hiraminsa, sai ya dan abinan da ya duba ya ga talaka ne, zai share shi da mali. Sayyidina Umar ya ce dole sai an yi kisasi, babban mutumi kamar wannan Umar ya ce kisasi za a yi, dan me za ka mare shi, ana wani rutsin dan mutum ya taka abin ɗinka ba a sani ba ka mare shi. Mu haka muke a cikin musulunci, ya za a yi a daidaita tsakanin wato safala da kuma wato kenan manyan mutane. Umar ya ce wallahi sai an rama, aka shirga masa mari, kuma wannan talakan ne mare shi, ramar gayya ko, aka ce kowa da kawunsa. Ya ce kenan addinin mana walakanci ne, don haka shi ya bar musuluncin, ya bar musuluncin gaba daya, ya koma kiristancinsa. Don haka ya ankara ya bar Madina, ya bar gurma na bisa sarau, jama'ansa kuma iyaka ya nasa, ya nasa su gabe shi. To amma daga baya kafafin tarihi sun nuna ya dawo cikin musulunci ne, har yake cewa tanassaratul ashrafu min aril matin wa ma kana fiha law sabartu mahadara, ce na zama ba nasare saboda laifin mari na da aka yi, talaka ya mare ni. Amma me a cikin mari, law sabartu, da na yi haƙuri, ai wani marin ba wani cuta ba ne ko, saboda ka yi kawo wasu bayanai, ai ba yadda ya zo gudun sayyidina Umar a kan ya tuba, saboda ai ya riga ɗanɗana zaƙin musulunci, ya kuma tabbatar da cewa musulunci wato kenan shine addinin gaskiya. Don haka sai suka ce ta sauka a kan wani, yana daga cikin asbabin nuzul na saukan wani mutum. An wulakantar da shi, yawa shi kuma sayyidina Umar ba ruwansa, yawa haka Amr bin al-As yana gwamnan Misra lokacin da ɗansa ya daki ɗan talakawa, a sayyidina Umar sai da ya sa a karama, ya ce mata ista abatu mun nasa ba da an wala da tukun mu hatun a harara, don me har yanzu an za ku kuna bautar da mutane bayan iyaye su sun aike su suna yaya saboda kai dan gwamna ko to sai an rama duk irin wayannan don haka Allah fadaka gidan yake cewa ba ga gadin wanda Allah fadaka tun sarki ya musu ne ma suka canja neman ya koma kafirci wasu malamai suka ce sababin wannan amun ya shafi kowa da kowa duk mutumin da Allah ya yi masa wata ni'ima sai canja ta da rashin godiyar Allah Allah zai ce masa zai iya fadawa cikin wannan Allah ba da kun sarki ya baka aure a baka budurwa san baleliya a wanke a kai maka ka tara mutane ku je ku shedanci ai ta tsalle ana kada kada ana rere ana cakuduwa tsakanin maza da mata abinda Allah ba ya so kace an yi din nima kuma ya baka to ana tsoron mutum wannan aya hukuncin sa zai ja bazansa kansa ko kuma Allah ya baka dukiya kuma saboda dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baka ka bude kofa na annashawa da iskanci da sabawa Allah madaukakin sarki ana jin tsoron wannan aya za ta ja bazanta hukunci da kanka ya haukanka ko kuma Allah ya baka mulki yanzu kai ne wane akan mutane sai abinda ka hukunta za a yi sai ka bai hancin zalunci kai ta cuta kai abinda ka ga dama ka dubi dukiyar al'umma kai yadda ka ga dama da ita ko yawwa kana tsammanin wato kenan daga nan a riga an kare to ana tsorace maka wato kenan wannan ayar za ta iya jambazanta harkanka don haka a ƙarshen ayar ke cewa wa ahlu qawmihim daral bawa sun jefa mutanen su a gidan halaka yanzu wancan da bai dawo ba mutanen da iya suka shiga cikin sashi na iya jefa su a cikin halaka mutanen baka da suka gibe annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka huta cikin kaji sun jefa su a cikin halaka kai da Allah ya baka dukiya baka amfani da ta kaje ka fada cikin kaje baka ka cikin halaka wanda Allah ya bashi mulki bai amfani da mulkin sa ba wajen wato kenan taimakawa addinin musulunci da karfafawa wato kenan musulmai ya jefa kansa a cikin wato kenan halaka duk abinda Allah ya baka ko kuma ya baka ilimi kai amfani da iliminka wajen kautar da mutane bisa karkatar da su su bi abinda zuciyar ku ke tausa dan daukakan ka dan mutuncinka dan samun duniyar ka to ana korace maka cewa hakan ba ta iya faruwa wato kenan akan mutum dan haka kenan mutum zai iya jefa kansa daral bawar dan an ce daral bawar gidan halaka babu gidan halakan da yafi jahannama don haka da yawa daga cikin malamai suka ce jahannama ake nufi wa annukum daral bawar ina ne daral bawar suka ce jahannama saboda qur'ani ya fasara da kansa yace jahannama yaslaunaha wutan jahannama ita ce za su shige ta wa bisal qarar tir da wato ke da alqarar matabbata dan an ce qararan bina'a almustaqir inda zaka tabbata an gama komai da komai a rayuwar duniyar nan an gama zaman kabari an gama ba mu san shekara nawa za a yi ba barzak an je tashin alkiyama an yi tsayuwar tashin alkiyama shekara 50 din nan an gama an zo hukumun nihai wa'ansu sun tafi aljanna sun je suna shan ni'imar su kai kuma a ce wuta zaka tafi kuma a ce anan zaka tabbata aitar da wannan matabbaci ko misal karar to Allah barku zai kice tir da irin wato kenan wannan makoma to muje
waja'alu lillahi andadan li yudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar
Allah madaukakin sarki yace waja'alu lillahi andadan sai gashi sun sanya ma Allah madaukakin sarki kishiyoyi sun sa ma Allah madaukakin sarki kishiya ko sun sa ma madauki Allah madaukakin sarki kishiyoyi anan zahirin sa kan mutanen baka ta sauka sai da sune suka yi gumaka suke bauta ma gunki da kuma duk mutanen suke kewaye da su ko kuma duk mutanen suke gunki suke bauta masa sabanin Allah madaukakin sarki sun sanya mu Allah madaukakin sarki kishiya ta zahiri amma hukuncin da ba zai tsaya akan su ba duk inda wato kenan umurnin Allah madaukakin sarki ya tafi kai kuma sai ka sanya makanka wani abin da zai iya karkatar da kai akan wannan ana tsorace mutum zai iya fadawa wato kenan cikin irin wannan halin zai zama wato kenan ja'alu lillahi andada saboda ga hukuncin Allah madaukakin sarki yanda ya tsara ka kai kuma yanda ka wato kenan karkatar da kanka ko kuma wani ya karkatar da kai ya zama kana bin sa akan wannan madadin Allah madaukakin sarki mun gane wannan yawa kalure da abu a duniya duk abin da mutum zai mummuna za ka ga yana koyin shi haka ne yana koyin shi yana koyin shi Allah madaukakin sarki ya fi kallon kowa kallon abin da kake mutanen da ba su kallon abin da kake kafin tsoronsu a kan Allah madaukakin sarki da yake kallon abin da kake kaga akwai kuskure a kan wannan a duk lokacin da ka buya cikin daki kake abin da bai dace ba ko sata ko wani abu makamancin wannan ko da dare kana ganin Allah ba zai ɗauki dakin ya haska maka fita ba ai kaga matsala ta faru ko amma saboda Allah madaukakin sarki ya tsaya da ka ai akwai wato kenan ranar kindillanci dan da aka ce hajjar mai gari ta bata ko wajalu lillahi andadan li dhillu asbilihi dan su batar da mutane ga barin hanyar Allah duk inda kaga an sa kishiya ma Allah madaukakin sarki dan a kautar da mutane daga barin hanyar Allah madaukakin sarki duk abin da aka tsara cewa wannan abu wato kenan zai kautar da mutane ga barin hanyar Allah to wannan abin ya zama kishiyar Allah madaukakin sarki ba sallah za a yi ba to abin da zai hana ka sallah a lokacin zai zama kishiyar Allah madaukakin sarki ba karatu za a yi na alkur'ani ba kace ba za a yi ba to wannan abin da ya first din da ya ja ka nan ya zama kamar kishiya a gurin Allah madaukakin sarki ba alkhairi za a yi ba zakka za a yi ba ko dukkan da dukiya hajji za ka je ka ba wani abu sai ya hane ka sai kai masa da'a akan sa ana tsunace maka wannan abu da zama kishiyar Allah madaukakin sarki saboda umarninsa sabanin Allah madaukakin sarki ne don haka duk wanda ya samu kansa a cikin wannan Allah madaukakin sarki ce kullum ka gaya musu ya Muhammad tamattu ku je daɗi a gidan duniya dan wani lokaci ne ko tamattu shikenan ku yabu da kuke saboda ai a daidai lokacin da mutum yake sabawa Allah madaukakin sarki kamar yana driving wani pleasure ne yana ɗan wani jin daɗi ne Allah ya ce karkai kace karkai kace sai kai ai wani dan daɗi kake ji ko yawwa saboda ai bari ka dan hole bari ka dan yi kaza ko ka dan yi kaza in sata ne ai kudi kake dauka na wani zaka yi zaɗo dan jin daɗi ne in mulki ne kana abu daga gara dan wani lokaci ne daɗi kake ji saboda yanzu kai ne wani in sabo kake shan giya ko zina ko menene wani dan pleasure kake drive na dan wani karamin lokaci amma duk ana documenting ana rubutawa duk ana wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya alamuna ma tafalu ko yawwa ana tara shi ana tara shi ma'atullahi in kathrat alayka tasuddu alayka subulan inbi'afi to da ka duk ana da aka ce zaka alaki da mata ku ji dadi bai na masirukum ila Allah tabbas muku muku wato kidan zuwa ga wutani za a yi zaman duniya a gama a yi zaman kabari a gama a yi zaman tashin alkiyama a gama a ba da alhukumun nihai final judgment shine a ce wuta zaka ta ka ga ba ka karshen hasarar da ta wuce wato kenan wannan Allah ya dauki sarki ya shiru da wuce Allah lokaci yayi to alhamdulillah idan muka ta nan abun da muka faɗa daidai Allah ya dauki sarki ba mu ladan sa abun da muka kuskure Allah ya gafarta mana ya gane da mu kuskura fatan